This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da sabahin wannan rana. Aisha Mu'azzu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar yau Juma'a 30 ga watan Agustan 2024. Da fatan an waye gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Ibrahim da kanin labaran.
To Aisha, rundunar sojin saman Ukraine ta ce ɗaya daga cikin jiragen sama samfurin F-16 waɗanda ƙasashen yamma suka bata ya rikito yayin fafatawa da Rasha. Kasar Isra'ila ta ce ta kashe ƙarin mayakan Palestine 5 a yammacin kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya. Sannan hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai sa ido kan harkokin nukiliya ta ce Iran ta ƙara yawan sinadaran uranium da ta inganta zuwa kusa da matakin zama makami.
Kanin labaran kenan. A babin rahotanni kuma za a ji cewa 'yan sandan Interpol sun kama sama da mutane 300 'yan kungiyar Black Axe a Afirka ta Yamma. Lamarin da wani masani yake cewa
yawanci za ka ga akwai burin da suke son su cimma. Sukan yi amfani da hanyoyi da yawa, wato amfani da dabaru dai na mugallaifuka ko bijire ma doka na tattara kudade da kuma amfani da kudaden wurin cimma buri.
Sannan za a ji abin da masu sharhi suke cewa bayan da Majalisar Wakilan Najeriya ta buƙaci jakadan Najeriya a Canada ya yi bincike akan kalaman nuna ƙiyayya da wata 'yar Najeriyar ta furta na cewa za ta zuba wa abokan aikinta 'yan ƙabilar Yarbawa da 'yan jihar Edo guba abinci su ci su mutu.
Wannan bukata da aka nuna ya kamata shi jakada ya yi wani abu a kai ta yi daidai, kuma na fatan ƙasar Canada za ta ɗauki matakan da suka wajaba akan wannan furici da ta yi. Sannan kuma a bincika wai shin dama akwai ta ƙullaliya ne a tsakanin ta su waɗannan mutane da suke aiki tare da ita ko kuwa?
A biyo mu a cikin shirin don a ji ƙarin bayani. Kamar kullun a rana irin ta yau mai albarka, Isa Lawal Ikara yana tafa da wani sabon shirin manuniya. Kuma a wannan makon shirin zai yi magana ne akan kisar gillar da aka yi wa sarkin gobir a makon da ya gabata. Sai kuma nasiha daga malamai. Amma fa duk wannan sai bayan Ibrahim ya fara da karanto mana kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Rundunar sojin saman Ukraine jiya Alhamis ta ce ɗaya daga cikin jiragen sama na yaƙi samfurin F-16 waɗanda ƙasashen yammacin duniya suka bata ya rikito. Jirgin samfurin jet ƙirar Amurka ya faɗo ne ranar Litini lokacin da ƙasar Rasha ta ƙaddamar da wasu gawurtattun hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuƙa kan Ukraine. A cewar wani bayanin soji da aka saka a shafin Facebook, jirgin ya rikito ne lokacin da yake taro hare-haren da Rasha ke kaiwa ta jiragen sama. Matuƙin jirgin shi ma dai ya mutu a hatsarin. Wannan ne karon farko da aka samu rahoton asarar jirgin sama samfurin F-16 a Ukraine. Jiragen sun iso ƙasar ne a ƙarshen watan Yuli. Ma'aikatar tsaron Ukraine na kan bincike kan wannan hatsarin. A jiya Alhamis kuma rundunar sojin Ukraine ta ce Rasha ta kai wasu hare-hare a tsawon dare da jirage marasa matuƙa wajen 74 da kuma makamai masu linzami 3, amma bataliyar tsaron sararin saman Ukraine ta kakkaɓo 60 daga cikin jirage marasa matuƙan. Jiya Alhamis, ƙasar Isra'ila ta ce ta kashe ƙarin mayakan Palestine 5 a yammacin kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya, ciki har da wani kwamandan wurin, yayin da ta gudanar da abin da ta kira ayyukan kawar da ta'addanci a rana ta biyu a jere. Isra'ila ta ce dalilin kai samame a fadin arewacin yamma da kogin Jordan, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 16 tun daga ranar Talata zuwa yanzu, waɗanda kusan dukkaninsu mayaƙa ne, shine daƙile hare-hare. Falasɗinawa sun ce suna ɗaukar wannan jerin samame a matsayin shaidar faɗaɗuwar tashin hankalin Isra'ila da Hamas a Gaza, wanda aka yi watanni 10.5 ana yi wannan karan da zammar tsawaita ikon soji a faɗin yammacin kogin Jordan. a halin da ake ciki wa Isra'ila ta ce ta amince da tsagaita wuta a kalla na kwanaki uku saboda dalilai na jin kai a tashin hankalin na Gaza daga ranar Lahadi saboda jami'an gudanar da rigakafin cutar shan ina ko polio na Majalisar Dinkin Duniya su samu damar bayar da rigakafin a yankin a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai sa ido kan harkokin nukiliya ta ce Iran ta ma ƙara yawan sinadaran uranium da ta inganta zuwa kusa da matakin zama makami wanda hakan wani mataki ne na saba ma shawarar Majalisar Dinkin Duniya kan batun kuma ta ci gaba da hana mafiya kwarewa cikin sifitocin binciken hukumar zuwa duba shirishiyar nukiliyar ta. Wasu kafafen labarai sun samu ganin wannan rahoton sirri na hukumar ta saka ido kan harkokin nukiliya jiya Alhamis. Hanyoyin diplomasiya da ake bi wajen bullo ma batun shirin nukiliyar Iran sun cije tun bayan zaben Masoud Pezeshkian a matsayin shugaban Iran a kwanan nan da kuma shirye-shiryen zaben shugaban Amurka da za a yi a watan Nuwamba.
Madalla, kafin Ibrahim ya karanto mana sauran labaran za mu bude taskar rahotannin mu daga yankin yammacin Najeriya, inda rahotanni daga yankin suka nuna cewa jami'an 'yan sandan Interpol sun yi nasarar cafke sama da mutane 300 da suke da alaka da wata kungiyar asiri da aka fi sani da Black Axe, wacce ta yi kaurin suna a kasashen Afirka ta yamma, inda take aikata mugun laifuka irin su safarar mutane, damfara ta yanar gizo, sace mutane, kisa da tilastawa mata shiga karuwanci. Ga wakilin muryar Amurka Abubakar Lamido da ci gaban labarin.
Yan sandan kasa da kasa, wato Interpol, da ke yaki da aikata miyagun laifuka a sassa daban-daban na duniya sun samu nasarar kama akalla mutane 300 da suka tabbatar suna da jibi da aikata manyan laifuka musamman na wata kungiya da ta addabi jama'a a nafiyar Afirka ta yamma, wato Black Axe. Yan sandan dai na kasa da kasa sun tabbatar da gudanar da bincike musamman a kasashe 21 tsakanin watan Afrilu na shekara ta 2024, inda ta ce wata kungiya mai suna Black na da hannu ga manyan damfare-damfare da ake gudanarwa a sashen yanar gizo na internet a sassa daban-daban na kasashe 21 da kuma safarar bil'adama, haɗi kuma da sana'ar karuwanci a waɗannan kasashe. Kungiyar dai mai suna Black tana da tushe ne da ƙarfin faɗa aji a jihar Edo da ke yankin na Niger Delta, da hakan kuma na ji ta bakin wasu jihar ta Edo da ke da masaniya akan ayyukan kungiyar, kuma ga abin da suke cewa
than criminality and even a violation they will be bribed to go and do rioting and the rest of them.
Wannan yana cewa ne sunana Europa John, yace kungiyar Black ba su da wani aiki illa aikata ta'addanci a jihar Edo, musamman aikata miyagun laifuka da damfara da kuma wasu 'yan siyasa kan yi amfani da su yayin gudanar da zaɓuɓɓuka domin biyan bukatunsu, kuma suna rike da makamai. Waɗannan kamikamin da jami'an tsaro suka yi wani abin yabawa ne, ko muna da yakinin cewa zai kawo sauki kan samar da tsaro a sassa daban-daban na jihar ta Edo ma Najeriya baki daya. Shi ma wani dan jihar ta Edo da ke da masaniya dangane da safarar bil'adama ya ce,
I think it will help Nigeria in reducing crime as well for some extent.
Ni ina ganin wannan kame da 'yan sanda na kasa da kasa suka gudanar a jihar Edo wani abu zai taimaka gaya matuka wajen rage aikata miyagun laifuka a sassa daban-daban na jihar Edo da ma Najeriya baki daya, musamman ma abin da ke ci mana to a ƙuriya a yanzu shine safarar bil'adama wadda ta zama ruwan dare, kuma da hakan ne suke gudanar da karuwanci a sassa daban-daban na duniya. Kuma ya kamata gwamnati ta dauki matakai domin ganin cewa ba a ci gaba da wannan ta'asa ba.
No human being that will have something doing will engage himself in prostitution.
Kan haka ne yasa naji ta bakin Dr. Kabir Adamu, wani kwararre akan harkar tsaro.
A takaice dai kungiyar Bakfa kungiyar asiri ce. To kuma idan aka ce kungiyar asiri ne, a fahimtar dai namu da kuma harkar tsaro, kungiyar asiri suna yawanci zaka ga akwai burin da suke son su cimma. Sukan yi amfani da hanyoyi da yawa wannan matsala, wato amfani da dabaru dai na mugallai fuka ko bijire ma doka, na tattara kudade da kuma amfani da kudaden wurin cimma buri. Wani lokaci burin da suke son su cimma zai iya shafar tattalin arzikin kasa da lafiyar al'ummar da ke kasar, da kuma wani lokaci ma hadda misali abinda zai shafi ta kanta gwamnati. In suna son su canza gwamnatin ko su nuna gazawa na gwamnatin, duk suna iya amfani da haka. Sau a takaice dai irin wayannan kungiyoyi ne na asiri, kuma dukkan wayannan abubuwan da na ambata suna yi.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Abubakar Lamido. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga sauran labaran duniya.
To Aisha, gwamnatin Amurka ta ce ta yi shirin fadada hanyar Lobito ko Lobito Corridor, wadda wata hanyar dogo ce da jirgin kasa ka iya bi daga Angola zuwa Congo, sannan zuwa Zambia har zuwa tekun India ta wajen ratsawa cikin Tanzania. Da take magana da manema labarai shekaran jiya Laraba, Helena Madza, mukaddashiyar coordinator hukumar bunƙasa madafun cigaba a ƙasa da ƙasa da kuma sakajari ta Amurka wadda ta kammala wani bulagurin mako guda a yankin, ta ce:
Our mission on this trip is to continue expanding the Trans-Africa corridor. That includes relaunching our partnership.
Halayla ta ce manufarmu a wannan bulaguren ita ce mu ci gaba da fadada wannan hanya ta Trans-Africa corridor. Wannan ya hada da sake kaddamar da hadin gwiwar mu da Congo da aiki da gwamnatin Tanzania da kuma bangare mai zaman kansa kan mataki na gaba na tsawaita wannan hanyar har zuwa tekun India. Sai kuma Erastus Wencha, tsohon mataimakin chairman din bangaren zartaswa na kungiyar tarayyar Afirka, wanda wato shi kuma cewa yayi tsarin jigila irin wannan zai taimaka wajen inganta cinikayya tsakanin kasashen Afirka.
One of the reasons why intra-African trade is low is because
Wancha ya ce ɗaya daga cikin dalilan rashin hada-hadar cinikayya sosai tsakanin ƙasashen Afirka shi ne rashin ingantattun hanyoyin haɗuwa. Saboda haka sai ta tarar da shigo da kayayyaki daga Turai, sai ma ka tarar da shigo da kayayyaki daga Turai ya fi sauƙi fiye da shigo da su daga ƙasashen Afirka ko wannan ƙasa ta Afirka zuwa waccan.
Kai da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to yanzu kuma za mu nufi birnin Abuja, inda majalisar wakilan kasar ta nemi jakadan kasar Canada ya sa gwamnatin kasar ta yi bincike mai zurfi don hukunta wata mata 'yar Najeriya mazauniyar garin Ontario mai suna Amaka Patience Zonneberg kan furucin da ta yi na nuna kiyayya a dandalin sada zumunta na TikTok. Amaka ta furta karara cewa za ta zuba wa abokan aikinta a Canada 'yan kabilar Yarbawa da 'yan jihar Edo guba a cikin abincin da za su ci. Sai dai wasu 'yan Najeriya na ganin ba lallai ne a girmama umarnin 'yan majalisar ba. Wasu kuma na ganin da wakilin da walakin Goro Amiya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana. Gare ki.
Wannan mata mai suna Amaka Patience Sunbaja da ita da 'yan uwanta ne suke tattaunawa kan dandalin TikTok lokacin da ta yi barazanar.
Time to stop poisoning the Yoruba and the Benin. Put poison for all una food for work. Put poison for una water. Make una dey buy.
Anan Amaka ce ke cewa za ta zuba guba a cikin abinci da ruwan da mutane za su sha sai sun mutu. Amaka ta ce za ta yi ta yi har sai duk sun mutu. Saboda saboda a cewarta wasu kabilu sun mayar da kabilar Ibo saniyar ware kuma lokaci yayi da za a kawar da su. Amma ka ta barazanar fara sanyawa abokan aikin ta Yarbawa guba a wurin aiki idan ta koma bakin aiki washe gari. To sai dai wannan batu ya ba tsohon jakadan Najeriya kasar Sudan Suleiman Dahiru mamaki.
As aikin da nayi na diplomasiya a kasashe guda tara, ni ban taba ganin ko jin haka ba. Abu ne da ya kamata su gwamnatin Canada da sun kamata. Ban taba ji an yi irin wannan abun ba. Amma kuma in aka bi zaman mu da muke ciki a Najeriya ba abun mamaki ba ne.
Shi ma kwararre a fannin zamantakewan dan adam Abubakar Aliyu Umar ya tsokaci kan matakan da majalisar wakilai ta dauka ne.
Wannan magana da ce ta tada dambarwa ba karama ba a gida da waje. To amma su ƴan majalisa ka suka kira ga jakadan Najeriya akan cewar yayi bincike ya tabbatar an hukunta ta wannan mata da ta yi wannan bayani. Ai kiransu da rashin kiransu ai duk ihu ne bayan hari. Yau mutanen nan da suna da kima suna da daraja a idanun mutanen waje. Wannan kira nasu da suka da zai tasiri to mutanen wajen ma ba su dauke su da wani muhimmanci ba.
Shi ma Malam Aminu Jumare ya bayyana ra'ayinsa yana cewa a dauki mataki a kanta a kasar da take.
To ko dai a kasar Canada dai akwai doka. Dokan nan kuma ita ce wadda ta haramta mutun ya bude baki yayi maganganu da suka jibanci kiyayya ko wani abu makamancin wannan. Saboda haka wannan bukata da aka nuna ya kamata shi jakada yayi wani abu akai tai daidai kuma ina fatan kasar Canada za ta dauki matakan da suka wajaba akan wannan furici da ta yi sannan kuma a bincika wai shin dama akwai ta kullelinya ne tsakanin ta su waɗannan mutane da suke aiki tare da ita ko kuwa in ko haka nan kawai ne to wannan ya kamata a hukunta ta a san matakin da za a dauka akan ta kuma duk wani dan Najeriya da ya san ciwon kansa yayi Allah wadai da ita da kuma abubuwan da ta fada.
A wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar kula da ƴan Najeriya mazauna kasashen waje Abdulrahman Badogo ya sa hannu ya nuna goyon baya kan matakan hukunci da za a dauka akan amaka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To an gaishe ki Maman Fatima Zara. Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan za a iya sauraron mu a Niger a tashar VOA Africa mita 200.5. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Tozarci da kisan gillan da aka yi wa sarkin Gobir shugaban kungiyar Gobirawan a Nigeria ya ce su fa suna bukatar gawar marigayin koma a wannan irin yanayi.
Muna kira ga gwamnati ta taimaka mana ta ga yanda za ta karbo mana gawar sarkin Gobir domin a samu a yi masa sutura kamar yanda ake wa kowane musulmi.
Masu bibiyar siyasa a Nigeria kuwa cewa suke rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP mai adawa ne yasa jam'iyyar APC da ke mulki a Nigeria ta maida talakawan Nigeria kamar wasu bayi.
Matsalolin da ake samu a cikin jam'iyyar PDP yana ɗaya daga cikin abin da ya ba jam'iyyar APC dama take mulki na kama kariya ta yadda take so.
Sabbin ƴan majalisar tarayyar Najeriya da suka fara daddale dallan darin damkar dukiyar Najeriya kuwa ci gaba suke da sosawa ƴan Najeriya inda ya dade yana musu kaikayi.
Haka kawai zaka ga wani ya tashi da miliyan 400 shikenan an zuke waɗannan kuɗaɗe ɗaruruwan miliyoyi.
Babu kwangila ta fi sabilin lahi a Najeriya. Saboda haka da ƴan majalisa da kuwa so bamu san mahadin da zai zo ya mana wannan gyara ba.
Waɗannan fa so mun taba maka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan baje bayanan dukkanin wani sabon sauyi. Shiri na 184 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin an karfafa shugabanni masu tausayi. Mai yiwa kuma tausayin amma na halin kuncin kisan gilla da aka yi wa marigayi sarkin Gobir ne yasa shugaban kungiyar Gobirawan a Nigeria Alhaji Ibrahim Alhassan yace a har yanzu fa suna cikin juyayi.
Wannan abu da ya faru da sarkin Gobir ba mu kadai Gobira ya dama ba. Ba musulmi ba duk wani dan adam wanda ya ga wannan kaskanci da wulakanci da aka wannan bawan Allah abin ya so same zuciya. dadin dada sai gashi kuma sun zo a ƙarshe sun zo sun kashe shi. Wannan abu ya samu cikin wani hali na kakamuka a rayuwarmu domin ba mu da wani shugaba yau.
Ma'ana ƙasar Gobir.
Ƙasar Gobir ita muke magana dadin dada muna kira ga gwamnati ta taimaka muna ta ga yadda za ta karɓo mana gawar sarkin Gobir domin a samu a yi masa sutura kamar yadda ake wa kowane musulmi.
Akwai bayanai da suka ce an sake kai farmaki ƙasar ta sadai har ma an tafi da mutane fiye kusan 200.
Bayan wannan ta'adi da aka yi muna, ƴan ta'addan nan har yanzu ba su ban mu ba. Yanzu kusan safe duk za su shiga ƙauyuka suna ɗiban mutane, maza da mata sun shiga da su daji suna neman sai an ba su fansa. Ga abin da ƙididdigar da muke da madana mutane fiye da 200 waɗanda ke hannunsu, kuma har yanzu an kasa ɗaukar wani mataki da za a kare muna wannan cin mutunci da ake ta yi muna a wannan ɓangare namu. Yanzu muna magana wajen shekara 10 fa muna cikin wannan hali. Yanzu kuma abin safe duk da ci gaba yake yi, gwamnati ta dube mu da idon rahama ta kawo mana taimakon da ya kamata.
A siyasance kuwa ɗaya daga cikin masu bibiyar siyasa a Najeriya kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tare Najeriya da ke Kaduna, Malam Isaac Alhassan Ƙauren Mata ne ke cewa matsalar jam'iyyar PDP fa ita ce ta baiwa jam'iyyar APC damar mai da talakawan Najeriya kamar wasu bayi.
Matsalolin da ake samu a cikin jam'iyyar PDP yana ɗaya daga cikin abin da ya ba jam'iyyar APC dama take mulki na kama kariya ta yadda take so. Don haka ita kanta jam'iyyar PDP ya kamata ta gane cewa lokaci yayi da za ta zauna ta yi kokari ta yi gyara don biyan bukatar ta kuma don biyan bukatar al'umman ƙasa. Abin da ake ta rade radin waiwai ana so a yi da ake kira microzoning. To a halin da ake ciki yanzu ba zai haifa ma jam'iyyar PDP da mai ido ba, kuma ba zai haifa ma al'umman Najeriya da mai ido ba. Yadda dai aka ce an yi zonin kujerar shugaban jam'iyya na jiha zuwa zone 3, a bar 'ya'yan jam'iyya musamman delegates na jam'iyya daga jiha gabaki daya su fito su yi zabe. Idan aka yi microzoning aka ce an kai shi wata karamar hukuma, an yanke zone 1 da zone 2 gabaki daya ba su cikin zaben. Su kansu zone 3 an musu kama kariya, an tursasa su, an sa musu wanda ake so. To wannan shine zai ci gaba da haifar da matsaloli. Amma idan aka ce an kai shi zone 3 kuma an bar mutane daga zone 3 duk wanda ke da sha'awa ya fito ya tsaya takara, to kaga da wanda ke zone 1 da wanda ke zone 2 kowa zai zo jefa ƙuri'ar shi. Kowa yana da jin cewa da ƙuri'ar shi aka samar da shugaba. Mu muna jin abubuwan da suke cewa shi yasa muke ba su jagororin shawara. Su suna daka suna iya zama su kalla su ce ga abin da suka kalla, amma abin da suka kallan nan kuma ba zai haifar ma jam'iyya da mai ido ba. Idan aka samu matsala a jam'iyyar adawa kuma to mu gabaki ɗaya mu mun samu matsala.
A ci gaba da samo tsagi-tsagi na doguwar hirar mu da tsohon da masokilan tarayyar Najeriya daga jihar Niger, Malam Abubakar Cika Adamu, kuwa cikan ne ci gaba da ciccido manya-manyan bayanai masu nauyi.
Tsarin Najeriya fa ba mu da tsari, ba za mu iya ci gaba ba a tsarin da ake ciki. Ƙarya mutum yake ya ce Najeriya za ta ci gaba. Me yasa yanzu ina dan majalisa kawai sai in sa empowerment? Empowerment a cikin constituency project. Wannan ba ni za a ba kuɗin ba. Amma ƙarshen ta ɗan majalisar kamfanin shi za ta yi. Ai mun zo yanzu babu ƴan kwangila a Najeriya sai masu mukami. Maimakon a ce ma'aikatan nan ita za a ba account number. Tunda a yanzu take a ƙarƙashin ta kuɗin nake. A'a.
Amma kana ganin zai iya yiwuwa to ɗan mansa kuma ya je zabo ɗan kwangila sannan kuma ya zabo nashi kuma a bashi?
Da yawa ma ai za ka ga kamfanin in baya director ɗan shi nayi matan shi nayi. A ce a duba. Ai duba ba kuma fa ɗan majalisar bane fa. Har su ma directorci da farm site ɗin gwamnati da ministoci duk haka ake. Wanda duk ya gaya maka wai duk billahi lazi la ilaha illa duk haka ake. Ka tambayi dan kwangila yau in ka za ka je investigative journalism zai gaya maka sai zai sai kwangila a sa kamfanin shi amma sai ya biya wani kuɗi. Ai zuwa ake ai ciniki da kai a Najeriya. Ka je ka tambayi kowane dan kwangila ya gaya maka ka ɓoye sunan shi. Amma ni yau na baka duk wanda ke kwangila sai an kira shi manyan gwamnati an zauna to mu kashi kaza za ka bamu. Kuma sai ka ba operon sannan a baka takardar in ma ba da kamfanin suka yi. Duk wanda yake ƙarya ne ya zo ya karaita ne. Babu kwangila ta fi sabilillahi a Najeriya. Saboda haka da ƴan majalisa da kuwa so bamu san wanda zai zo mahadin da zai zo ya mana wannan gyara ba, amma a yanda muke tafiya ce Najeriya za ta ci gaba, za ta ci gaba. Yo da zan maka bayanin budget ɗin Najeriya sai ka ɗora hannu da kanka kai kuka. Kuma shi yasa muka kawo darun budget padding a wannan zamanin.
Shi ma dai tsohon ɗan masaukinan tarayyar Najeriya Honorable Muhammad Sani Zoran jihar Jigawa cewa yake dabaran dattin da ke cikin zauren majalisar Najeriya fa ya wuce a kira shi jirwayi.
Ba wai shugabannin majalisa na yanzu ba, har na da waɗanda suka gabata, kowanne daga cikinsu yana ɗaukan ma'aikata da ake kira SA sai ki ga mutum ɗaya ya dauki daruruwan mutane. Akwai wanda na san an zarga da daukan kaman mutum 500 ba su da aiki, ba su da office, sai dai kawai suke karban alert. Waɗansu su waɗanda aka ba su takardu ana biyan su naira 990. Wannan ba karamin rashin adalci bane, wannan ba karamin cuta bace, ba sa aikin komai. Sauran yan majalisa kuwa kowa abinda aka kayyade masa wannan ma'aikatan da za su taimaka masa guda uku ne rak, amma ga shugabansa ya dauki mutane guda 400 ko guda 500. Dabiu akwai kuɗi da cushen da ake yi, wannan kuma ya zamanto ka'ida, biliyan 200 a kowace shekara wadda za a karkasa tsakanin yan majalisa, ya zamanto wannan shine constituency projects dinsu. Haka kawai zaka ga wani ya tashi da miliyan 400, musamman waɗanda suka fito daga jihohin da ba su da yawa. Waɗansu kuma wanda suka fito kaman daga jihohin Kano ko Lagos saboda suna da yawa, sai ka ga su kuma sun tashi da miliyan 40-40, amma wayancin sun samu miliyan 300-300. Kazantar ma ita ce yawancin yadda suke kashe wayannan kuɗaɗen. Kawai zaka ga an rubuta consultancy service, wato wannan aikin musamman ne ta shawara ce aka yi aka bashi, shikenan an zuke wayannan kuɗaɗe miliyoyin ko ɗaruruwan miliyoyi. Haka duk kuɗin suke tafiya. Wannan sata ce murara.
Iyaka batutuwan da za mu yabbace muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fara barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya ta hanyar rarrage tsayi. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1,100 ne su yi sallamar sakin kudirin da su ne dama suke ganin sun kai ga wani matsayi. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da dukkanin muryoyi. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.
An gaishe ka na mutan Ikara. Wannan ne kuma ya kai mu ga nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum, sunana Bello Dahiru Zuga. Ina limamin Central Mosque a Kwaibon State. Muna nasiha ne dangane da abin da ya shafi rayuwa ta duniya. Allah madaukakin sarki shige mana cewa wannan duniya ba komai ne a cikin lokacin rudani. Wannan rudani kuma ba inda yake kaiwa cikin lokacin halaka. Kamar yadda ya gaya mana alƙawarin sa mai cewa ya ku wanda kuka imani. Lalle alƙawarin Allah gaskiya ne. Kada ku sake duniya ta rufe, ba kowa ne yake ruda duniyar mutane ba face sai shedan shi son raba mu da Allah. Shi shedan makiyin mu ne, kuma mu ma mu rike shi mai kamar yadda shi din baya son mu, da kuma ba kaunarsa muke ba. Shedan yana kira zuwa ga rinduna don yana son mutane su zama abuta cikin mutar sa'ira. To amma shi ku Allah madaukakin sarki ya riga sun fada mana fa'idodinsa, in muka bi shi za mu samu dace. Shi ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wata rana Idu yana ba mu labari, yana gaya mana cewa ma'aiki Sulaiman yana khudba, suka zauna a gefensa yake cewa da su, ina je muku tsoro a gare ku wanda zai zo bayana. Wanda wannan tsoro abinda zai zo shine na arziki duniya da adalci ita duniya. Saboda haka mu ciyayi, saboda kada rude mu ta raba mu da Allah. Sai za ka ga mutane duniya ta kwahe su, ba sa yi wa ƴan uwansu adalci, ba sa yi wa abokan zaman su adalci, ba sa yi wa mabancin addinin su adalci, ba sa yi wa ƴan kasar su adalci. Wannan ba daidai ba. Duniya ba komai ba sai lokacin kazanta. Muna yi wa ƴan uwa fatan alkhairi da kasan mu, muna masa addu'a. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya. Shugabannin mu muna roƙon Allah ya riko da hannunsu ya ba su ikon yi mana adalci. Mabiya su ma Allah ba su da fadara su yi a cikin salama. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Allah ya amfana. Masu sauraro duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na safiyar wannan babban rana ta Juma'a kuma na ƙarshe a wannan wata. sai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba saboda karancin lokaci. Sai a dakace mu zuwa karfe wato shirin mu na rana da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi don da za a ji wasu abokan aikin mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawi da ya shirya kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. James Cook. Ni Aisha Mu'azu nake cewa a guni lafiya. Master.